Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakub muke rinye tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Litinin 27 ga watan Fabrairun shekarar 2023. A cikin shirin zamu leka jihar Lagos inda takarar shugaban kasa a Najeriya ta yi zafi tsakanin Ahmed Bola Tinubu dan takarar jam'iyyar APC da Peter Obi mai takarar jam'iyyar Labour Party. Muna kuma dauke da shirin zaurin matasa da Nasiru Adamu Ali Kaya zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da baban gidan Jibrin zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran. Hukumar zaben Najeriya ta fara bayyana sakamakon babban zaben kasar a matakin jihohi tun daga jiya Lahadi, yayin da ake ta korafin magudi. To amma ba a tsammanin za ta iya bayyana wanda yayi nasarar gadar shugaba Muhammadu Buhari cikin ƴan kwanakin nan. Ana ganin zaben shugaban kasar na wannan karan zai zama wanda aka fi yin kankankan a samun ƙuri'u a tarihin Najeriya, inda 'yan takara daga manyan jam'iyyu biyu da suka shugabanci kasar a lokuta daban-daban tun bayan shudewar mulkin soja a shekara ta 1999 ke fuskantar wani irin kalubalen da ba a saba gani ba daga wata karamar jam'iyya wadda ke farin jini tsakanin matasa. Akan tattara ƙuri'un zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa ne daga kowace daga cikin jihohi 36 na ƙasar kafin a tura sakamakon ga cibiyar tattara sakamakon da ke Abuja, babban birnin ƙasar. Mutane uku sun mutu sannan 8 sun samu raunuka bayan da wani jirgi mai saukar ungulu wanda ƙungiyar tarayyar Afirka AU ke amfani da shi a Somalia ya rikito jiya Lahadi a yankin Lower Shabelle, a cewar tawagar AU da ke Somalia jiya Lahadi. A wani bayani, tawagar tallafawa gwamnatin wucin gadi ta Somalia ta ce jirgin wanda ke dauke da mutane 11 ciki har da wasu sojojin gwamnatin Somalia ya shiga wani atisaye ne da ake yi na koyon aikin kwasar waɗanda suka yi hatsari lokacin da shi kansa ya hatsarin. Abin takaici, uku daga cikin fasinjoji 11 da ke cikin jirgin sun rasa rayukansu. An kwashi sojoji 8 da suka ji raunuka zuwa birnin Mogadishu don a yi musu jinya, a cewar tawagar ta AU a bayanin. Amurka jiya Lahadi ta ayyana yankin ruwan Crimea a matsayin wani fannin kasar Ukraine. To amma ta ce abin da aka fi damuwa a kai shine yadda sojojin Ukraine za su sake kwato yankunan da kasar Russia ta kwace a yakin da aka kwashe shekara guda ana yi. Wannan kalaman na zuwa ne a yayin zagayowar shekara ta 9 da Russia ta hade yankin. Amurka bata amince da ikirarin Russia na hade yankin ruwan Crimea ba, kuma ba za ta taba yi ba. Crimea yankin Ukraine ne, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a wani bayani. A lokaci guda kuma, Jack Sullivan, mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na gwamnatin Joe Biden, ya gaya ma shirin Meet the Press na NBC cewa Ukraine ce za ta iya yanke shawara kan ko mecece nasara ko kuma irin shiga tsakani a diplomasiyance da za ta iya amincewa da shi, duk da cewa dai babu wata tattaunawar zaman lafiya da ake yi a halin yanzu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
An jima kaɗan Ibrahim zai shigo da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan, yayin da ya rage ƙananan hukumomi guda biyu a jihar Lagos, fafatawa tsakanin Bola Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki da Peter Obi na jam'iyyar Labour ta yi zafi sosai a jihar Lagos. Wakilinmu a Lagos, Babangida Jibrin, ya bayyana mana irin hali da ake ciki a can Iko.
To kawai yanzu ajiwa ba an riga an fara ba da sakamakon zabe, kuma ƙananan hukumomi kaman guda biyu ne kawai suka rage a bayyana sakamakon su, wato ƙananan hukumomin Ojo da kuma Alimosho. To rahotanni dai da ke fitowa daga cibiyar da ake tattara zabe na hukumar zabe ta ƙasa reshen jihar Lagos ya nuna cewa kawo yanzu takarar jam'iyyar APC wato Bola Ahmed Tinubu yana da kananan hukumomi guda 10 daga cikin 20 da ake da su a jihar Lagos, a inda kuma dan takarar jam'iyyar Labour wato Peter Obi yake da kananan hukumomi guda 7. To sai dai kuma duk da cewa shi dan takarar jam'iyyar APC Bola Tinubu wanda da asalin Lagos ne yana gaba a kananan hukumomin da ya samu nasara, to alamu ya nuna cewa shi Peter Obi ya fi shi samun ƙuri'u jimilla kenan, yana gaban sama da kusan ƙuri'u 1,000 da 'yan kai. To sai dai tunda akwai kananan hukumomi guda 2 da suka rage, ana ganin komai zai iya canzawa. Wasu daga cikin kananan hukumomin da aka ba da sakamakonsu yanzu sun hada da Lagos mainland inda APC ke da 20,030, inda kuma jam'iyyar Labour ke da 18,698, CPDP ne 3,005, a yanda kuma karamar hukumar IPE APC ke da 19,867, sai Labour mai 3,497, sai kuma jam'iyyar PDP da ta zo ta 3,005 da ta zo ta 2,521.
Wato idan za mu dau wannan zai dauke mu lokaci mai tsawo, yanzu bari mu ji ya batun fitowar masu kada ƙuri'a a Lagos.
Eh to gaskiya za a iya cewa ƴan masu zabe sun fito, amma dai an samu matsala ta bangaren magoya bayan APC ake gani, tunda sakamakon zabe kamar yadda ya nuna dai akwai karancin masu zabe, amma ƴan wasu magoya bayan jam'iyyar Labour sun fito kwansu da kwarkwatansu. Kuma karkamanta cewa akwai ƴan kabilan Ibo da yawa a birnin Lagos, kuma basu boye kansu ba, sun nuna tun farko dama ɗan jam'iyyar Labour shi za su zaba. Shi yasa ma aka yi zargin cewa wasu rigingimu da suka tashi a birnin na Lagos a wasu mazabu an same su ne a inda suka fi yawa. To a gaskiya ana dora laifin gazawar jam'iyyar APC na samun ƙuri'u da dama kamar yadda ta saba samu a can baya, dangane da matakai da gwamnatin Lagos ta ɗauka a can baya na hana ƴan arewacin Najeriya gudanar da sana'o'insu na okada. Daga nan kuma yawanci ƴan arewan da ke zaune Lagos ko kuma suka yi rajista a Lagos sai suka koma jihohinsu na arewacin Najeriya. Kaji matsalar da jam'iyyar APC ta fuskanta kenan.
To yanzu bari mu gane, a wasu jihohin mun san idan inda aka samu ɗan rigingimu akan soke wato zaɓen da aka yi a waɗannan wurare, shin a Lagos mun ga wasu wuraren da su kuma aka samu ƴan matsaloli na tashin hankali, su ma an soke ne ko dai a'a kawai an duba an san yadda aka yi da shi?
Wasu wuraren an soke, ba su da yawa irin waɗannan mazaɓu, sannan wasu kuma bayan an samu wannan tashin hankalin an sake dawowa, an tattara kayayyaki, an samar da wasu sabbi, kuma mutane sun ci gaba da zabensu. To kaji shi yasa ba a samu korafe-korafe da dama ba a kan wato ƙuri'un da ake ƙidayawa a lokacin wannan ƙidaya na zabukan da aka samu.
Tuma da lagaida Babangida Jibrin, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma ga Ibrahim Garba da ci gaban labaran duniya.
Wani ɗan bindiga Bafalestine ya buɗe wuta jiya Lahadi kan wata motar Isra'ilawa a yamma da kogin Jordan, inda ya kashe Isra'ilawa 2 a cewar jagororin 'yan siyasa da shugabannin 'yan kamahuri zauna. Wannan harbin ya jefa ayar tambaya kan makomar wata babbar ganawar zaman lafiya da ake yi tsakanin wakilan Isra'ilawa da Falasɗinawa a ƙasar Jordan makwabciya, da zammar rage tashin hankalin gabanin watan Ramadan mai tsarki ga musulmi. Wannan harbin ya faru ne 'yan kwanaki bayan wani mummunan samaman da sojojin Isra'ila suka kai a wani birnin Falasɗinawa da ke kusa, suka kashe mutane 10. sojoji sun ce suna farautar maharin wanda ya bude wuta kan wata mota a babbar hanyar yammacin kogin Jordan sannan ya tsere. Ministan tsaron Isra'ila ya bayar da umarnin a girke ƙarin sojoji a yamma da kogin Jordan ɗin. A wani mataki na farko, Majalisar Ministocin Isra'ila ta amince da wani tanaji na zartas da hukuncin kisa kan 'yan bindigar Falasɗinu da ke kai munanan hare-hare. A ƙarshe, wata tawagar manyan 'yan majalisar dokoki Larabawa ta gana da shugaban Siriya Bashar al-Assad a birnin Mogadishu jiya Lahadi, wata alama ta kyautatuwar dangantaka sama da shekaru goma bayan da aka mai da shi saniyar ware saboda rikicin Siriya. Shugabannin majalisun dokokin Iraki, Jordan, Falasɗinu, Libya, Masar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kuma wakilai na ƙasashen Oman da Lebanon sun tafi Siriya a matsayin wani ɓangare na tawagar gamayyar majalisun dokokin ƙasashen Larabawa. Sun gana da 'yan majalisar dokokin Siriya da
Da Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Yanzu kuma ga Nasiru Adamu Elikaya da shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren matasa na VOA da har ila ya zauna ofishin muryar Amurka na Abuja, matasa sun cika zauren makil kuma kamar yadda muka bayyana da sanya bakin uwaye biyu Mama Balaraba da Hajiya Asabe mai zani. Sai Sambuji birnin Sambuja da Adamawa Nura Muktar Kanya Bibu Isa Kabiru Idris Ibrahim Ezzi Kuswa Yau Yakubu Yobe Adamu Ibrahim Yana Adamu Giyade Ana Sani Kafinta da Yasira Yusuf matasan maza da mata na ci gaba da duba bakin zaren warware kalubalen tsaro.
Dinga duba kanmu mu dinga kallon kanmu mu ma kanmu masu laifi ne tari tari ya Allah ka bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin wannan kasa namu Najeriya ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan bala'i jaza'i da muke ciki a wannan kasa namu Najeriya assalamu alaikum
wa shirya ina ga ko da kanki ne ma zamu daga kanki ya kamata mu rufe ko ina ga kamar mun gama
to ni ya kamar yanda dan uwa yace shugabannin nan duk abin da suka shuka za su girba ai ba duniya za su girba ba saboda suna da karfin fada aji sai sun je can za su tantance Allah ya shirye su da mu ga fara
a naga dadami na daga mu kuma
kuna da magana to abun da yake faruwa kasa magana nake sun fada abun da ya shafi daga abun da ya shafi rashin tsaro da kuma poverty talauci wannan abun ni a wajena deliberately da gangan ne suka kirkiro shi aka kama na rashin aikin da talauci da kuma rashin tsaro don ya kasance mu talaka ya kasance ba ma da sai dun me don an yi amfani da wannan ne don a gurgunta mu don su samu biyan bukatun su shi yasa suka kirkiro da wannan abubuwa guda biyun nan talauci da kuma rashin tsaro kuma kar su manta kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allah kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace mani rajuli yasarihi Allah ra'iyatan yamutu yamo yamutu fa gashin an ra'iyati illa haram Allah alaihi janna yace ba wani mutum da Allah zai ba shugabanci ya shugabantar da shi har ranar mutuwan shi yazo mutuwa bai daina ha intern wanda yake shugabanta ba ya dauki kudin tallafi mai yasa aljihun shi ya dauki kudin 37 billion naira wanda aka buy renovation national assembly azu a gana national assembly tana yoyo har yau ba wannan maganan ba kuma har yau ba wata committee da aka kafa a bincika tayya 37 billion naira nan suka yi na renovation in national assembly kuma da kuma wanda za su dauki kudin kasafin na tsaro su yesu su dauki su doka su sa a ciki aljihun su su yi shiru to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ranan mutuwan su har suka zo mutuwa ba su daina ha intern wa'anda suke zalunta ba to illa haramallahu alaihi aljanna wata riwaya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me yace wallahi har kanshin aljanna ma ba za su ji ta ba kuma kar su manta hadisin na Aisha tace taji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada fi baiti haza a cikin daki nana a cikin dakin ta taka wannan hadisi ya daga hannu yana ce Allahumma man wulliya fi amri ummati shay'an fashaqqa bihim fashaq bihi sai ce man wulliya fi amri ummati shay'an farfaqa bi farfaq bihi yace ya Allah duk wanda ka ba shugabanci a cikin al'umma nana ya tsananta musu ya Allah ka gaggauta tsananta mishi tun anan rayuwar shi na duniya dalilin da yasa wannan addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake kama su ya kasance mutai shekara 8 yana gwamna ya kai shekara 8 yana minista da sauran sai dawo Allah sarki wannan addu'an shine yake kama sai yanzu kuma yace duk wanda ka ba shugabanci cikin al'umma nana ya tosa musu ya Allah ka gaggauta tosa mishi tun anan rayuwar su na duniya to kar su manta wallahi addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu mustajaba ne kuma Allah ya karbi addu'an ni kuma in har ba su daina ba kuma gwamnati ta san wa'anda asal me suke dauka makamai nan suke bawa suke safara makamai da miyagun kwayoyi ake kashe al'umman nan wallahi an sani this is so now suke bada intelligence report har yau ba tawa dauka wannan report akai amfani da shi ba
don me yasa ba za a hukunta wa'annan mutanen ba?
Da shehu malami ne ba sani ba, ba shi ma na ka daga hannu.
Wato kiran nan ya a ƙarshe ga 'yan uwa na matasa ne. Ganin mun shigo sabuwar shekara ta shekarar da ƙasarmu Najeriya za ta shiga, 'yan siyasa za su shiga harkar zaɓe gadan-gadan. To ina kira ga 'yan uwana matasa wanda kowanne mataki mu ne muke cutuwa, don na ga wasu 'yan siyasa sun fara kiraye-kiraye wai shekarar sulhu. Bayan an gama wasa da jininmu a kan titi, an gama kashe mana 'yan uwanmu gaba ɗaya, sannan sabida wasu muradunsu. Yanzu kuma ta zo ta juya, sun hango 'yansu muradun nan suna so su bi su, suke kare mana wasa da hankali. To ina kira ga 'yan uwana matasa, mu san abin da muke yi, mu tabbatar da cewa waɗannan shugabanni da muke bi suke yawo da hankalinmu. Wallahi duk abin da suke riƙewa a Najeriya ba abin da 'yan uwanmu matasa ba za su iya riƙewa ba. Mu komo mu yi karatun tarihi, mu rufa wa 'yan uwanmu matasa baya. In dai muna so mu ga ƙasar nan tamu ta samu lafiya da nasara a cikin shugabanci, wallahi sai waɗannan tsofaffin sun koma gefe. Mutukar muka ce wai su za mu dinga bi, wallahi tallahi ba abinda za su yi inda mu in ba su dinga wasa da jininmu a kan kwanta ba.
Wari Nusa kuma da ai ana kai ka manta maganar da tsohuwar Zuma kan yi magani ne ce za. Adamu Bura Kwatasko kai ma ka shigo wannan zauren. Ko kana da watakila abun cewa ne don muna nema mu karkare mu rufe su kuma wani lokacin?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wato farkon wannan abun, duk wannan magana a ce kaza a ce kaza a ce kaza laihumi ne. Lokacin da aka zo 2015 muna addu'ar cewa ba Allah Ubangiji ya kawo Buhari shine mafita. Abinda muka ringa kenan muka manta da Allah, in ya zo shi zai fidda mu. Sai Allah kuma ya nuna mana cewa bari ya bashi, in ya bashi din sai shi din kuma ya mana aka zo kuma Allah. To amma abun takeici da bakin ciki shine Buhari, mutane da yawa suna cewa mutum ne mai gaskiya tun muna yara da yayin mulkin sa na farko. Aka zo tun daga 2003 da yazo yake neman takara har Allah ya zo 2015 dan kawar da PDP saboda irin wannan rikice-rikicen aka mai aka kawo shugaban kasa. Amma babu yanda za a yi kana shugabanci ba za ka ringa bin bayan me ake yi ba, wannan ba zai taba yiwa ba. To matasa ya zama dole su tashi su tsaya, mu matasa mu karbi incin mu, ko da karfi ko da tsiya ko da tsiya-tsiya. Nan ba daidai bane gaskiya ne.
A fito ai wannan zagazangan, kuma wani abun mamaki ku saurare ni ku ji, ku matasa. Ni yanzu abin da yake ban mamaki kuna ji, wai wayannan tsofaffin gwamnoni da tsofaffin gwamnoni da suke fitowa suke buga posta wai suna neman shugabancin kasa, wai dan Allah babu sauran matasa ne a Najeriya? Ni ina tambayan ku matasa, ba wanda shi wanda zai iya karatu ya hau shugabancin kasa ne? Sai tsofaffin kuraye ba ma san tsofaffin kuraye, ba ma san tsofaffin kuraye, muna neman matasa.
Yakubu ga wani yana shekara nawa? Yayi rawar gani da ran Ibrahim da Masu Babangida, ina ɗan shekara nawa yayi? Yayi rawar gani. To iri-irin waɗannan tsofaffin da muke bin su, wanda ya kamata a ce mun yi karatun tarihi, yanzu ga shugaban matasan jam'iyyar PDP ne, shekararsa 28, yanzu kazar-kazar ɗin da yake ai ya nuna wa duniya cewa
26 ne ma.
To ya nuna wa duniya cewa ba ko kujerar shugaba Muhammadu Buhari aka bashi yanzu za a samu canji 100% fiye da yadda wannan abu yake ciki. To ta yaya za a gwada?
A sauraro har ila yau a nan za mu dakatar da wannan shirin. Matasa, ku biyo makon gobe domin sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El-Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya.
Wassalamu alaikum.
Da Nasiru Adamu El-Hikaya, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Zamu fara sharhin jaridar ne da jaridar Vanguard. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard na cewa yanzu aka dai hukumar zabe a tarayyar Najeriya bayan kammala zaben da aka gudanar na shugaban kasa da na yan majalisu a ranar Asabar ta fara bayyana sakamakon zaben a dandamalinta na yanar gizo. Jaridar da Vanguard ta yi bayani cewa kodayake an daga zabukan a wasu yankuna da yawan su ya kai 141 na mazabu a jihar Bayelsa da kuma tashin hankali da ya faru a jihar Lagos a wasu mazabun. Ko hakan bai hana hukumar zaben ci gaba da bayyana sakamakon zaben da ta fara samu ba. Sai kuma jaridar da Punch, daya daga cikin manyan labaran jaridar da Punch na cewa yanzu haka ma'aikatar harkokin cikin gidan Najeriya tare da haɗin gwiwar ƙasar Amurka ta amince ta ba da visa ga 'yan ƙasar ta Amurka na shekaru 5. Wannan mataki dai zai taimaka wajen ƙara dangantaka tsakanin Najeriya da kuma ƙasar Amurka, musamman dai ta fuskar ziyarce-ziyarce a tsakanin 'yan ƙasar guda biyu. Tun ba yau bane dai aka yi ta kaiwa rana tsakanin gwamnatin Najeriya da na Amurka akan ƙara wa'adin biza ga 'yan ƙasashen guda biyu. Sai kuma jaridar Daily Trust, daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust na cewa babbar kasuwar jihar Borno da ke Maiduguri ta cuta. Kasuwar Mande da ke tsakiyar birnin Maiduguri ya kone ne kurmus a lokacin da al'umma suka yi bacci da dare. Jaridar Daily Trust ta yi bayani cewa kayayyaki na miliyoyin naira ne da kuma shaguna suka kone. Kawai yanzu dai ba a ji daga gwamnatin jihar ta Borno ba. Sai kuma jaridar Gizdee, daya daga cikin manyan labaranta na cewa babban bankin tarayyar Najeriya ta dauki wasu kwararan matakai na yin garan bawul a wa'adin da shugabannin bankunan kasar za su kwashe akan mulki ko a office. Matakin dai ya biyo bayan wani gyara ne da babban bankin kasar ta yi na rage wa'adin da shugabanni da kuma daraktocin gudanarwa na bankunan kasar na kasuwa za su yi a kan karagan mulki. Wannan dai ba shine karon farko da ake daukan wannan mataki ba. Matakin da yanzu CBN ta dauka zai shafi wasu shugabannin bankuna da dama. Sai kuma jaridar Daily Post, daya daga cikin manyan labaran ta na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana dalilinsa na nuna wa al'umma kasa wanda ya zaba bayan yayi zaben shugaban kasa da na yan majalisu a mahaifarsa dake daura. Shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewa ya dauki matakin ne na nuna ƙura'a ga 'yan Najeriya domin su san wanda ya zaba, su kuma kawo ƙarshen zargin da ake masa cewa baya goyon bayan Asuwaju Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyarsa ta APC. Tuni dai shugaban Muhammadu Buhari ya kira ga 'yan takarkarin a wannan zabe da aka gudanar da su kasance masu bin doka da oda, su kuma amince da sakamakon zaben da za a fitar. Ƙarshen sharhin jaridar kenan.
Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Hukumar zaben Najeriya ta fara bayyana sakamakon babban zaben kasar a matakin jihohi tun daga jiya Lahadi, yayin da ake ta korafin magudi, to amma ba a tsammanin za ta iya bayyana wanda ya yi nasarar gadar shugaba Muhammadu Buhari cikin 'yan kwanakin nan. Ana ganin zaben shugaban kasar na wannan karan zai zama wanda aka fi yin kankan a samun ƙuri'u a tarihin Najeriya, inda 'yan takara daga manyan jam'iyyu biyu da suka shugabanci kasar a lokuta daban-daban tun bayan shuɗewar mulkin soja a shekara ta 1999 ke fuskantar wani irin ƙalubalen da ba a saba gani ba daga wata ƙaramar jam'iyya wadda ke farin jini tsakanin matasa. Mutane uku sun mutu sannan takwas sun samu raunuka bayan da wani jirgi mai saukar ungulu wanda kungiyar tarayyar Afirka AU ke amfani da shi a Somalia ya rikito jiya Lahadi a yankin Lowa Shebele a cewar tawagar AU da ke Somalia jiya Lahadi. A wani bayani, tawagar tallafawa gwamnatin wucin gadi ta Somalia ta ce jirgin wanda ke dauke da mutane 11 ciki har da wasu sojojin gwamnatin Somalia ya shiga wani atisaye ne da ake yi na koyon aikin kwasar waɗanda suka yi hatsari lokacin da shi kansa ya hatsarin. Amurka jiya Lahadi ta ayyana yankin ruwan Crimea a matsayin wani fannin ƙasar Ukraine, to amma ta ce abin da aka fi damuwa a kai shi ne yadda sojojin Ukraine za su sake kwato yankunan da ƙasar Rasha ta kwace a yakin da aka kwashe shekara guda ana yi. Wannan kalaman na zuwa ne a yayin zagayowar shekara ta tara da Rasha ta haɗe yankin.
To ba sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya haɗa ya kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan hantsin Mr. Carl, Baba Yakubu Makiri ne nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Wassalamu.